Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina mu kowa barka da warhaka daga masallacin Juma'a na makarantar Umma Academy dake Asiyanci a yankin Kumasi a kasar Ghana. A wannan dare na Asabar an gabatar da tattaunawa da kuma muqaddimat, ban so in shiga cikin su. Wannan kankanin littafi dake hannunmu sunan shi Waqafatun wa Ta'ammulat Fawa'idu Mustanbata min Qissati Musa wal Khadir, wato wasu ababen lura da tintintini da fa'idoji da aka tsatsakuro su daga littafin daga kissar Annabi Musa alaihi salam da Khadir alaihi salam wadda ta zo a cikin Alkur'ani mai girma a cikin wato suratu Al-Kahf daga aya ta 60 zuwa aya ta 86. Zan so saboda mu samu albarka Alaramma ya karanta mana wannan ayoyi da Alaramma nan anan kusa. Zan so ya karanta mana su mu ji su kafin mu zo. Sai ki mic. Bismillah. Sai ku jira. Sai mu shi ku jira. Wannan ba a sa mai ko wannan wake na kabe.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقا حتى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك أن يبلغا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
‘Yan uwa masu albarka, waɗannan su ne ayoyin da Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan kissa a cikin suratul kahf. Kafin mu shiga bari na yi muku wasu ɗan matashiya kankanuwa, farko dai wannan littafi asalin shi kaman wato maqala ce ko handout ne, ba wai littafi ne bi wasfihi daqiq ba, wanda akwai malamin mu dan uwa abokin da'awa mai suna Sheikh Bashir Lawal Muhammad, Allah ya saka mishi alkhairi, yana da wani ma'adi mai suna Markazul Wa'il Islami. Ga wannan karkashin wannan ma'ad nashi muke gabatar da daurat ilmiya haka periodically, lokaci bayan lokaci. Ga har lokaci ya kawo kan aka ce ni nazo na gabatar da daura, to sai na rubuta wannan dan kankanin zance da ake gani. Da gaske ne tattaro shi nayi kawai da gaske ne, tafai da gaske ne, ba wai aiki na bane, da gaske ne. Wannan kissa ta Musa da Khadir ta daga cikin al-qasasul mufrada, wato kissa wanda Qur'ani ya ambace ta a wuri guda kawai. Akwai kissoshin da Qur'ani ya faɗe su ya maimaita su, particularly kamar shi annabi Musa alaihi salam, kissar shi al-Qur'ani tana da yawa, akwai ta a kowane izifi cikin al-Qur'ani mai girma. Haka kissoshin wasu annabawa irin Ibrahim alaihi salam, irin Yunus da makamantansu, an bayyana su a wurare mabambanta. Amma akwai kissoshi waɗanda a wuri guda kawai ake ambatan su, ba a madanata su, ana ce musu al-qasas al-mufrada. Ka dauki misalin kamar kissar ƴaƴan annabi Adam, utlu alaihin nabab ne Adam bil haqq, wanda take cikin suratu Ma'ida ne ko, to kaga ita ma su ɗaya aka ambace ta kawai, ba a sake ambatanta ba sai a wannan wajen. Haka an ka dauki kissar wannan mata wacce ta yi abin nan da annabi ta zamanin da annabi Sulaiman, wanda ake cewa Balqis ko, wanda tsuntsu din nan ya je ya ga al'amarin su, wajadtuha wa qaumaha yasjudu lish-shamsi min dunillah, mariya la'ar al-hudhud, to ita ma kaga mufrada ce. Haka qissatu ashabil kahf, wanda ita take cikin wannan sura da muke magana, suna nan da yawa. Hakan ga waɗannan ƙasas ɗin da duk sauran ƙasashen Alƙur'ani, dama suna da muhimmanci babba a cikin maƙasid na littafin Allah Alƙur'ani mai girma. Daga cikin muhimman maƙasid nashi akwai kawo labarai na annabawa da al'ummomin da suka gabata don su taimaka mana wajen ƙara fahimtar addinin Musulunci da gwagwarmayarsa, don su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen jin saukin damuwar da yake samu. Kamar yadda Allah yake cewa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi alhaq. Allah yace cikin suratu Hud kenan ko, wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa mau'iza wa dhikra lilmu'minin. Muna baka labarai na annabawa da al'ummomi don mu tabbatar maka da zuciyarka. Kuma a cikin wannan sura ko a cikin wannan kissa an faɗa maka wa'azi mai amfani wanda yake ambato ga muminai. To Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bashi waɗannan labarai don ƙara fahimtar addini, saboda haka ba labarai ne kawai ga magariba. Sannan alawajul umum yana nuna muhimmancin tarihi, mu san tarihin al'ummominmu da addininmu da annabawan Allah da sauran al'ummomi waɗanda za su amfane mu a cikin addininmu da rayuwarmu. Sannan yana nuna mana kuma wato yin amfani da shari'o'in wanda suka gabace mu, shar'u man qablana shar'u lana, domin wannan al'umma ce da ta gabata, al'ummar da ake ba mu labari ta gabata. Kuma abinda aka faɗa na hukunce-hukuncen da suke cikin wannan kissa, muna aiki da su. Kamar yadda hatta hukuncin kisa da ke cikin Alƙur'ani an kawo shi ne a matsayin shar'u man qablana, min azalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Kaga shari'a ce ta magabatanmu aka sake maimaita mana ita don nuna cewa addinin Musulunci dukkaninsu iri ɗaya ne. Matakin da aka ɗauka ko tsarin da aka ɗauka wajen rubuta wannan littafi shi ne irin abin da ake cewa at-tafsirul mawdu'i, wato tafsiri amma ba yadda ka saba ganin a ɗauki sura bayan sura ana gangarawa tun daga Fatiha har a gangara zuwa Nasi ba. Wani mawdu'i ƙwaya ɗaya ko wata ƙabiya ƙwaya ɗaya a cikin Alƙur'ani, sai a tsaya a tattauna a kanta, a bata muhimmanci ai mata bayani dalla wannan malaman wannan zamanin sun bashi muhimmanci sauraya daga cikin hanyoyin tadabburin alqur'ani mai girma wannan madauka kamar wato mabudi ne ga wannan mas'ala to tunda yanayin lokacin da muke da shi a cikin awa guda tsakani da Allah ba zai yi mu karanta wannan littafin a awa 10 ba ma dan an taba bani awa 6 na kasa sauke shi duk da irin gudu da nayi har yanda ina cewa sai na samu wani yanayi dan natsuwa da dalibai kamar a cikin gida darul hadith sai mu yi shi a natsi awa 10 zuwa 15 amma ba zan yi insha awa 1 ba ko kusa ba zan ba guda ba wannan ita ce magana ta gaskiya so da ka zan yi mana dauraya ne akan su kawai zamu fara da hadisin da ke fassara wannan ayoyin akwai hadisi daga musnadin sahabi Ubay ibn Ka'ab wanda ke cikin Bukhari da Muslim wanda bayan an gama kawo ayoyin da Allah ranma ya karanta za ka ga hadisin nan wanda yake da irin nuskata daga Shafi na 5 inda aka ce al-qissatu kama waradat fi sahihai wato wannan kissa ta Musa da Khadir alaihi assalam kamar yadda ta zo a cikin Bukhari da Muslim وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخدر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل يتشي بخاري دا مسلم سرويتو حديثي تانيان صحابي سعيد تانيان تابي إكنان سعيد بن جبير يكي تشيوا ناتشي ممال مينا أبلا بن عباس الله يكارا مسيح داشي دا ما يفنسا cewa Nauf wani mutumin kasar Sham yana cewa wai Musa da aka bada labarin ya gamu da Khadir wai ba Musan da aka sani ne annabi Musa kalimullahi ba ko wani Musa ne can daban kamar yadda misali da aka ce ya ukhta Harun ma kana abuki ra'asawi wasu malamai sun ce Harun wannan ba Harun dan uwa annabi Musa bane kamar yadda aka ce walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi wasu malaman tafsiri sun ce yusufu din ga ba yusufu da ka sani alkarimu bin alkarimu bin alkarimu bane malaman tafsiri sun iya zakulala kana jin maganganun su ko to anan ma sai aka samu Nauf yana cewa ai ba Musa da aka sani bane wani mai suna irin na Musa ne da Ibn Abbas ya ji wannan magana sai ya ce kadzaba aduwullah a yaran larabawan makka lafazin kadzaba ɗaya yake da ma'anar lafazin akhta'a saboda idan balaraban makka ya ce kadzaba fulan ba yana nufin irin yadda ka san ma'anar ƙarya a ce yayi ƙarya ba a yana nufin yayi kuskure kuma kuskure ne babba da haka ya ga cewa zai iya kiran shi ma da maƙiyin Allah wato ya tsananta mishi raddi kenan ya ce ba haka bane maƙi Allah ne wannan zance na maƙi Allah ne haddathani Ubay ibn Ka'ab أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سورة كننتا كسي ابن عباس يفار رويتو موسى حديثي وند يجد غون مالمي چكين صحابي ابن عباس ينا چكين صحابي ما سوك أنا نشكرو نبي صلى الله عليه وسلم يا رسول شكرا سقوم شاهم سورة كا أيوان حديثي دي يكي دسو وند سنپا حديثي دبو حديثا دي رويتو ينا چكين المكثرون من الروات أما كما دكا دا أكا تنتنشي aka bi sawu keke da keke wadanda ya ji baka da kunne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kai 70 ba sauran duka ya ji ne daga sahabbai irin su wannan malamin nashi Ubay dan Ka'ab irin su dan Thabit irin su Umar dan Khattab irin su Aisha radiyallahu anha irin su Anas dan Malik sahabbai cikin mutanen Madina da galibin su ya ji hadisai gare su domin kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim ha ila afwan Sahih Bukhari kawai ya ce ma wani abokinsa ka tashi mu je wato mu koyi karatu a gun waɗannan mutane cikin ansaru kafin su gushe wannan kissa tana cikin littafin aljami na liya kamil aljami na khadi ibn baghdadi yace sai abokin nashi yake tafiya karatu shi kuma ya tafi ya koyi karatu yana da naci da neman karatu da yawan tambaya to haka ya tara ilimi mai yawa shi aka ce mishi ya akai kana yaro kankani ka tara ilimi mai yawa haka yace bi kalbin aqul wa lisanin saul yace zuciya mai rike abu da kuma halshi mai yawan tambaya ta kai tara ilimin shi radiyallahu anhu wa anabi saboda haka anan ma sai ya rawaito daga malami na sama da shi baya jin kunyar riwaya daga malaman shi cikin sahabbai ko kuma yace aje a tambaye su kamar yadda lokacin da wani ya zo ya tambaye shi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wasu tambayoyi sai ce a bari in gaya maka malamin da ya fi ni ilimi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka tafi gun Aisha ka je ka tambaye ta aka je aka tambayi Aisha aka dawo aka gaya mai cewa ga abinda ta faɗa sai ce ta faɗi gaskiya duk da yake ba dan bana zuwa gidanta ba da na tafi ma na je na ji zancen da kaina a lokacin ana cikin irin rigingimu dinan tsakanin su da da camp din su Sayyidina Ali wanda shi kuma yana intimate gare su Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su shahid shine Ibn Abbas babban malami ne cikin sahabbai ya samu addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya samu karama ta ilimi to yace malamin sa Ubay dan Ka'ab ya gaya masa cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ya ji annabi na cewa inna Musa qama khatiban fi bani Isra'ila fasu'ila ayyun nasi a'la dan Musa alaihi salam ya tashi cikin mutanen sa na banu Isra'ila yana musu wa'azi kaga tun daga nan an samu sheda cewa banu Isra'ila din ne ko faqala yana cikin wa'azin nan sai aka tambaye shi aka ce wane ne yafi ilimi a duniyar nan faqala ana sai ya ga cewa shi shine annabin Allah wanda Allah yake magana da shi a wannan zamani saboda haka babu bai zai yiwu a ce wani yafi shi ilimi ba tunda ba wanda Allah yake magana da shi haka a zamanin saboda haka sai yayi amfani da wannan damar sai ya ce ni ne nafi kowa ilimi fa ataballahu alaihi sai Allah ya nuna ya mai tankiya Allah ya ce mishi ba haka ba abinda ka faɗa bai dace ka faɗe shi ba iz lam yaruddal ilma ilayhi kamata yayi yace Allah shi yafi sanin wa yafi ilimi cikin bayinsa fa auha Allahu ilayhi inna li 'abdan bi majma'il bahrain huwa a'lamu minka sai Allah ya masa wahayi yace to ka tashi ka tafi wata mahadar koguna guda biyu akwai wani bawa na a wajen yafi ka ilimi ya kai Musa yace fa kaifa li qala Musa ya rab fa kaifa li bihi dan Musa sai ce to Allah a ina zan ganshi wato yaji kwadayin gamuwa da wanda yafi shi ilimi qala ta'khudhu ma'aka hutan ce ka dauki kifi fataj'alahu fi miktalin ka sanya shi a cikin burgani fa haythu ma faqatta al-huta duk inda ka je ka nemi kifin ka rasa fa huwa thamma wannan mutumin yana nan a kusa da wajen fa akhadha hutan faj'alahu fi miktalin thumma intalaqa wa intalaqa ma'ahu bi fatahu yusha ibn nun sai ya tashi ko yana mai kifi ya gasa shi ya saka shi a cikin wannan burgani ya kama hanya ya tafi tare da dalibin sa mai suna yusha ibn nun wannan almajiri na shi shi ma daga baya Allah ya bashi annabta hatta idha ata yasakharata sai da suka yi tafiya mai nisa suka zo wani falalan dutse wada'a ru'usahuma sun gaji sai suka kwantar da kawunan su fanama suka dan yi bacci wa tarabal hutu fil miktali wannan kifi wanda bai da rai a jikinsa an riga an kyafe shi an gasa shi sai ci kawai amma cikin ikon Allah kawai sai ya motsi kamar an masa shoki shikenan kawai sai Allah ya dawo mishi da ransa fa kharaja minhu sai ya fita daga cikin burgamin fasaqata fil bahri sai ya fada cikin kubi fattakhadha sabilahu fil bahri saraba shine ya tsaga kogi ya tafi wa amsaka Allahu anil huti jiryatal ma'i fasara alayhi mithla taqi Allah ya tsaida wato jujjuyawar ruwan ga kifin kifin ya ratsa cikin ruwan misal taq kamar ya ratsa cikin wani pipe haka falam mastaqala nasiya sahibu an yukhbirahu shi yaro din wato yusha ya ga wannan abin amma annabi Musa yana bacci a lokacin sai ya ce bari in bar shi sai ya tashi daga bacci ba zan farkar da shi ba ina gaya masa dan nan Musa ya tashi sai ya manta bai faɗa masa nasiya an yukhbirahu bil huti fantalaqa baqiyata yawmihima wa laylatahuma hatta idha kana min al-ghadi sai suka yi tafiya tsawon wannan wuni gari ya waye suka ci wuni suka sake cin dare hatta idha kana min al-ghadi sai bayan gobe kamar a ce 24 hours ko fiye da haka qala Musa li fatahu sai Allah Musa ya ce wannan dalibi na shi atina gada'ana ba mu abincin nan mu ci mai karya kumallo laqad laqina min safarina hadha nasaba. Hakika mun sha wahala tafiyar nan. Qala wa lam yajid Musa nasaba hatta jawaza al-makan alladhi amara Allahu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi Musa bai ji gajiya ba har gashi ya wuce, sai da ya wuce inda ya kamata ya hadu da wannan bawan Allah Khadir, sannan ma ya fara jin gajiya din saboda ya shauki da yake da shi na gamuwa da shi. Fa qala lahu fatahu, sai shine sai yaron ya ce masa ara'aita id awaina ila sakhrati. Allah shiga fata malam, ai kaga sanda muka je muka kwanta din nan a wajen falalan dutse. Fa inni nasitul huta, wallahi na manta in baka labarin abin da ya faru da kifin nan. Wa ma ansanihu illa shaytan, ba abin da ya mantar da ni in gaya maka abin da ya faru da kifin nan sai shaytan. An azkura, na kasa tunawa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, kifin nan ya kama hanya ya shiga cikin kogi a bisa wani abu mai ban mamaki. Qala fa kana al-huti sarban wa li Musa wa li fatahu ajaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kifin Allah ya tsare mishi hanya ya shige, su kuma da Musa da yaransa sun ji mamaki. Fa qala Musa dhalika ma kunna nabghi, dan Musa yace to ai abinda muke so kenan, wannan shine bugiyar mu, muna so mu ga ina ne zamu rasa kifin nan. Fartadda ala atharihima qasasa, sai suka juyo suna bin sawun tafiyarsu. Qala raja'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace raja'a ya qussani atharuhum, suka dawo suna bin sawun tafiyarsu ta kwana guda da wuni guda. Hatta intahaya ila sakhara, har suka kure zuwa wurin, suka dawo wurin wannan dutsen. Afwan, fa idha rajulun musajjan thawban, sai suka tarar da wani mutum ya lullube kansa da wani tufafi. Fa sallama alaihi Musa, dan Musa alaihi salam ya masa sallama. Fa qala al-Khadir, Khadir yace wa anna bi ardika salam, a ina ka jo labarin irin wannan gaisuwar, dama akwai masu irin wannan gaisuwa nan. Qala ana Musa, yace eh, Allah shi gafa ta malam, ni sunana Musa. Qala, mutumin yace Musa bani Isra'il, kai ne Musan banu Isra'il, ka ji amsar ko? Eh, da kamata katin ya tashi haka ko? Qala na'am, yace kwarai ni ne. Ataituka li tu'allimani mimma ullimta rushda, nazo ka koya mini daga abinda Allah ya sanar sheka ka koya mini shari'a. Qala innaka lan tastati'a ma iya sabra, yace musallan Musa ba za ka iya hakuri da yanayina ba. Ya Musa inni ala ilmin min Allah allamanihi la ta'lamu, ina da wani ilimi da Allah ya sanar she ni baka san irin ilimin ba. Anta wa anta ala ilmin min ilmin Allah allamaka Allah la a'lamu, kai ma kana da wani ilimin ka da Allah ya sanar she ka, ni ma ban sani ba. Kowa ya je rike ilimin shi mu zauna lafiya. Fa qala lahu al-Khadir, Khadir yace fa in ittaba'atni. Fa qala Musa, Musa yace satajidni insha Allah sabiran wa la a'si laka amra, yace in Allah ya so zan yi hakuri, ba zan taba saba umarninka ba. Fa qala lahu al-Khadir, sai Khadir yace fa in ittaba'atni fala tas'alni an shay'in, to in dai har ka bi ni ga doka, kar ka sake kai min wata tambaya. Hatta uhdifa laka minhu dhikra, duk abinda ka gani ko mun yadda ka ga wani abu strange, to ba ruwanka, kar ka tsoma min baki idan ɗaya abubuwa na ka bari, zan baka labari sanda na ga dacewa in gaya maka menene bayanin abinda ka gani. Dan Musa ya ce to ya ji. Fantalaka yamshiyani ala sahilil bahar, sai suka kama tafiya a gefen gabar teku. Famarrat safinatun fakallamuhum an yahmiluhum, sai ga wani jirgin ruwa, ku da kuke tafiya a kafa, sai ga masu jirgin ruwa, sai suka roke su cewa ku taimaka ku rage mana hanya. Fa'arafu al-Khadira, sai su mutanen da ke jirgin ruwan suka gane a wannan ashe shehin malamin nan ne Khadiru. Fahamaluhu bighairi nawlin, saboda haka suka dauke shi da shi da abokan tafiyarsa ba tare da ya biya kuɗi ba. Falamma rakiba fi safinati lam yafja illa wal khadiru qad qala'a lawhan min alwahi safina, ana cikin tafiya ba a ankara ba, sai Khadiru kawai ya kama ɗaya daga cikin falankin katakon da ke cikin jirgin ruwan nan, kawai sai ya buge shi da hannunsa da guduma bil qaduni yasa guduma ya bantare katakon guda daya ya bata musu jiki fa kallahu Musa sai nan Musa ya ga wani irin abun nan ne godiyan mayu ce wannan qaumun hamaluna bighairi nawlin chaba algamtamala mutane su taimaka su rage mana hanya ba mu biya kuɗi ba amatta ila safinatihim fa kharaqtaha amma sai ka samu jirgin ruwan su sai ka lalata musu li tughriqa ahlaha so kake su nitse a cikin ruwa laga jita shay'an imra shi gaskiya ka aikata mummunan abu qala sai ya ce Musa alam aqul laka innaka lan tastati'a ma isabara ba na ce maka ba za ka iya hakuri ba dan Musa sai ya ce la tu'akhidni bima nasitu Allah gafarta malam kai hakuri karka kama ni da kuskuren da na samu saboda mantuwa wala turhiqni min amri usra kar kuma ka sanya ni cikin damuwa da kuncin abin da ba zan iya ba qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inji ibnu ubay dan ka'ab wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi yace wa kanatul ula min musa nisyana da gaske ne wannan na farko annabi musa ya manta ne qala waja'a usfurun fawaqa ala harfi safina sai ga wani dan tsuntsu yazo ya tsaya ya sauka akan jirgin ruwan nan fana qarafil bahri sai ya dan tsotsuruwa da bakin sa na karatan su daya daga cikin tekun nan fa qala lahu khadir sai khadir yace ma ilmi wa ilmuka fi min ilmi llahi illa mithlu ma naqasa hadha al-usfuru min hadha al-bahri yace da ilmi na ni khadir da ilmin ka kai Musa duka an hada a cikin ilmin Allah babu abin da zai ragu sai inda a ce wannan tsuntsun da ya tsotsuruwa din nan ya iya rage yawan ruwan tekun nan ثم خرج من السفينه sannan suka sauka daga jirgin ruwan nan fa bainahuma yamshiyani suna cikin tafiya ala sahilil bahr ala sahili idh absara al-khadir gulaman yal'abu ma al-gilman khadir sai ga wani yaro yana wasa cikin yara sa'o'in sa fa akhadha al-khadir ra'sahu bi yadihi faqtala'ahu bi yadihi sai je kawai kama yaron nan ya kama kanshi kawai ya murde ya tuge kan yana kasan zaka tuge kan kifi haka misali ko dan kaza ka kama kan dan kaza ka murde ka cizge da karfi kawai cire mushi kai faqatalahu ai ko ya kashe shi faqalahu Musa aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin kamar yadda arama ya karanta zakiyatan shine warshi ko hafsu zakiyatan ya zaka samu rai lafiyayye wanda bai maka laifi ba haka nan kawai ka kashe shi laga jita shay'an nukra dan Musa yayi zafi yace wannan mummunan aiki abin kyama ne abin Allah wajare ne qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma isabara shi na fa gaya ma ba za ka iya hakuri da ni ba qala wa hadha ashadd min al-ula wannan ya fi tsanani wannan laifin da Musa yake gani ya fi tsanani fiye da wancan domin wannan kisan kai ne babban laifi ne a cikin shari'o'in annabawa qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni dan Musa ya ce to shikenan ka sake hakuri da ni abun ne na kasa jurewa amma na ji daga wannan na sake tambaye ka wani abu to ka kore ni ka fassala ni kad balagta min ladunni uzra kai mini iya uzurin da zaka yi mini fantalaqa sai suka sake tafiya hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha har suka zo wani gari suka nemi a ba su masauki da abinci a matsayin su na almajirai baki fa abau an yudayyifuhuma wannan gari garin marwata ne suka ce ba za mu ba ku masauki ba ba za mu ba ku abinci ba mu san ku ba wane ne da wane ne yace fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqad sai suka ga kuma ga wani katanga a garin yana so ya warware ya kusa karyewa qala mai fasara yace ma'il wato wanda ya karkace fa qala al-khadir فأقامه فقام الخضر فأقامه بيدي سيدنا خضر ينيكي يزجارا wannan katanga ya mai da ita ta tsaya daidai ba tare da ya rusa ta ya ƙara ginawa ba ba kamar yadda aka saba idan katanga ta kusa karewa sai ya rusa ta ke ƙara ginawa to shi ko sai mai da ita ya shafe ta ya gyara ta da hannunsa ta koma daidai sai Musa ya ce mishi fa qala Musa qawmun atainahum falam yut'imuna walam yudayyifuna mutane mun zo garin su basu samu abinci ba basu samu wurin kwana ba law shi ita la takhasa alaihi ajra kai ma anda kaso sai kace sai an daka gudun wannan aikin ba za ka yi kyauta ba qala hadha firaqu bayni wa baynik ce to shikenan ka ga mutun ya duka lifeline ɗinka eh zamu rubu anan har zuwa ƙarshen fadan Allah zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabara wato ya bayyana masa dalilin da yasa ya aikata waɗannan aika-aikan da Musa yake amma safinatu fakanat li gulamaini fil bahri ta kasance wato ta wasu yara ne waɗanda suke aiki a cikin teku da ita suke cin abinci kuma wa kana wara'u ma malikun ya'khudhu kullu safinatin ghasba akwai wani azzalumin sarki dake kwace wato jirage ruwa masu kyau shine yace faratu an aibaha shine nan dalata ta dan ya gani a haka ba zai kwace ba kaga nan sai yace faratu sannan yace na biyu kuma wa ammal gulamu fa kana abawan mu'minai fa khashina an yuhiqahuma tughyanan wa kufra shi kuma yaran Allah ya sanar shi mu cewa ba mutumin kirki bane iyayen shi mutanen kirki ne idan ya goyi rayi da su zai sa su cikin damuwa da kafircin shi da sauransu shine shi kuma aka kashe shi Allah ya bada umarni cewa a kashe shi me yace anan fa aradna an yubdilahuma ko sai muka so Allah ya canza musu khairan minhu zakata wanda yafi natsuwa da hankali wanda kuma yawa aqrabu ruhma aqrabu ruhma wanda kuma yafi tausayin iyaye su kuma wannan na karshe wa amal jidaru shi kuma katanga din nan fa kana ligulamai ne yatimai shine na yara marayu shi ma ko wanda su kuma wa kana tahtahu kanzul lahum suna da wani taska a ƙasa da babansu ya ajiye musu wa kana abuhuma saliha babansu mutumin kirki ne farada rabbuka an yabluga ashiddahuma wa yastakhruja kanzahuma su kuma Allah yana so su girma su cire dukiyarsu da kansu yau annabi Musa wannan bayanan sannan ya fassala shi daga wannan makaranta ta Khadir alaihi salam shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadidna anna Musa kana sabara hatta yaqussa Allahu alaina min khabarihima mun so a ce Annabi Musa ya dan yi hakuri har Allah ya ba mu labarin me ya faru cikakken labarin da iya wannan din ma da ya faru ji ba irin fa'ida da ke ciki ina kuma da ce Annabi Musa yayi hakuri sun yi tafiya mai nisa da Khadir ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma da a ce yayi hakuri mu ji labarin gabaki daya to jama'a kun ji wannan kissa dama Allah madaukakin sarki yana cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas muna baka labarin kissoshi mafiya kyau magana mafi inganci shine dukkanin kissoshin alqur'ani sa da wannan siffa ba wai sai kissar Annabi Yusuf kadai da aka ambaci haka a farkon al'amarin ba baina idai da kissa hadhihi qissatun azima jiddan wa mali'a bil ibar al baligat wa durusin nafi'at wal mawa'id al mu'athirat ne wannan kissa tana da girma sosai girman sha'aninta tana da darussa masu yawa masu wa'azantarwa da amfani qissatu Musa nabiyullah wa rasulihi wa safihi wa mujtaba wa kalimihi nabi Musa zababban annabi ne cikin annabawan Allah cikin ulul azmi cikin wanda Allah yake magana da su kai tsaye ma abdin min ibadillahi huwal khadir dai tare da wani bawa cikin bayin Allah da ake cewa al khadir wa kad ikhtalafa al ulama fi nubuwati shi khadir wannan malamai sun yi sabani wasu suna ganin annabi ne wasu kuma sun ce ba annabi bane hal huwa nabiyyun aw laysa bi nabiy wal qur'an al karim lam yazid ala wasfihi bi abdin min ibadillah shi alqur'ani kawai abinda ya siffanta khadir shine da Allah madaukakin sarki yake cewa abdan min ibadillah da aka ce suka dawo fartadda ala asarihima qasasa wajada abdan min ibadina mun suka samu wani bawa cikin bayin Allah wannan abinda qur'ani ya ambata kenan gaba da shi amma duk da haka wasu malamai suna da maganganu masu zurfi yace wa min ahli ilmi man zahaba ila alqawli bi annahu ursila ila qaumihi fastajabu lahu wa nasara hadha alqawla abu alhasan ar-rumani thumma ibn al-jawzi da gaskiya malaman da suka ce ai annabi ne shi ma yana da al'ummar da aka aike shi zuwa gare su akwai abu alhasan ar-rumani da kuma al-imamu ibn al-jawzi abdurrahman rahmatullahi alayhi wa qala sa'alabi huwa nabiyyun ala jami'il aqwal mu'ammarun mahjubun anil absar yace annabi ne wanda yake wato ya dade a duniya kuma har yanzu ma ana cewa yana raye amma an boye ma idanu ba su ganin sa. Al-Imam Ibn Hajar yana da risala takamammiya akan tarihin Khadir, kuma ya masa wani doguwar tarjuma a cikin Al-Isaba fi Tamyiz Sahaba. A ciki ya kawo maganganu da suke fadin haka cewa ya sha wani ruwa da yake cewa ma'ul hayat, da haka bai mutuwa har sai an busa kaho, amma Allah ya hajjabe shi ba a ganin sa. Wallahu a'lam. Wannan dai zance ne na malamai da suke. Wa qala Abu Hayyan fi tafsirihi wa min qablihi Ibn Atiyya, wadannan malamai suka ce wal jumhur ala annahu nabiyyun wa kana ilmuhu ma'rifatan ma'rifatu bawatini uhiyat ilayhi, ilmin sa shine sanin wasu sirrori wanda Allah ya masa wahayin su. Wa ilmu Musa hukumu bil zahir, shi kuma annabi Musa ilmin sa na hukunci ne da zahiri. Wa nasabal qawla bi nubuwwatihi ila al aktharina al fakhr al razi fi tafsiri, al imam al fakhr al razi a tafsirin sa ya danganta cewa mafi yawan malamai suna cewa annabi ne. Wajanaha ila dhalika aidan al qurtubi fi tafsiri, haka na imam al qurtubi abu abdullah. فقال سيقول بيك تشوال آية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. يقول أن آية يسنى أن تشوى النبي نشي. لما أبن دا يأيكتا باب يدر رأي متين أيكتاشي إمبا دا وحي با. وأما القول بأنه ولي فهو مذهب جماعة من الصوفية وهو مستندهم في تخريج قولهم في تفضيل الولي على النبي. شوى كما وليني ba annabi bane, wannan shine maganar daukacin sufai, daukacin yan tariku abinda suke fadi kenan. Kuma wannan ita ce madogaran su daga cikin abinda suke hujja da shi akan cewa wali yafi annabi. Sai su ce ga wani wali yafi annabi Musa ilimi, yawa annabi Musa kaza kaza da sauran su, wannan da shi suke kafa hujja. Wa bihi qala Abu Ali ibn Abi Musa min al-Hanabila, ko wani malami ba hanbali ibn Abi Musa shi ma ya fadi wannan magana. Wa Abu Bakar ibn al-Ambari fi kitabihi az-Zahir, da Ibn al-Ambari malamin nahwu din. Wa qala Abu al-Qasim al-Qushairi, mai risalat al-Qushairi yace lam yakun al-Khadir nabiyyan wa innama kana waliyan, shi Khadir wali ne ba annabi bane. Wa hakal ma wardi qawlan thalithan wa huwa annahu malakun min al-mala'ika, al-Mawardi yace mala'ika ne ma yatasawwaru fi sutul adamiyyin, amma yana shigan dan adam kamar su Haruta da Maruta kenan, ko da ake cewa. Wa qala Abu al-Khattab ibn Dihya, shi kuma yace la nadri hal huwa malakun aw nabi aw abdun salih, huwa mun fahimta ba, mun fahimci meye shi ba, ko mala'ika ne ko annabi ne ko bawan Allah ne mai nagarta ba mu sani ba. Wa tafsilu dhalika fi dhahr an-nadir fi hal al-Khadir, shine littafin da nayi mana ishara, littafin al-Imam al-Hafiz ibn Hajar wa ghairihi min kutub at-tafsiri wa ummahatu kutubi tarikh, da manyan littafan tarihi da na tafsiri duka akwai a ciki. Wa ghairi dhalika min al-masadir. Wa qala as-Sa'idi Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi, babban malami Allah ya gafarta mishi, yace al-abdu alladhi laqiyahu laqiyahu laysa nabiyyan, akashin gaskiya wannan bawa da suka haɗu shi ba annabi bane, inji Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi, bal abdan salihan, bawa ne na gari. Da annahu wasafahu bil ubudiyya, an sifanta shi cewa abdan, wa zakara minnatallahi alayhi bir rahmati wal ilm, aka ambaci kuma baiwa da Allah ya mushi, atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma, wa lam yadhkur risalatahu wa la nubuwwatahu, inda a ce a baiwarsa a ciki akwai annabta da ita za a ambata. Walau kana nabiyyan la dhukira dhalika kama dhakarahu fi ghairi, la dhakara dhalika kama dhakarahu fi ghairi. Kaji wannan istinbati kenan na al-Allama as-Sa'idi, wanda kuma istinbati ne mai kaifi kwarai da gaske. Wa Musa alayhi salawatullahi wa salamuhu khairun wa a'la maqaman wa afdalu min al-Khadir, nab Musa yafi annabi Khadir, ya tabbata annabi ne yafi shi falala, yafi shi muqami. Fa huwa alayhi salawatullahi wa salamuhu min ulil azmi min ar-rusul, nab Musa yana cikin ulul azmi min ar-rusul, koda mun fassara ulul azmi da nufin cewa guda biyar din, guda biyar annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim da Nuhu da shi Musa da Isa, ko waɗannan su ne ulul azmi na rusul kamar yadda Qur'ani ya ambace su. In kuma mun dauka ma ulul azmi dukkan annabawa, kuma akwai wannan fasara ma cewa dukkan annabawa ma ulul azmi ne, today yana cikin su. walahu min al-manaqib ma jaa mubayyanan fi kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Adab Musa yana da wato muqamai, yana da falala wanda ta zo a cikin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa maqamuhu al-ali wa madratu ar-rafi'a lam tamna'uhu min an yarhala masafatan ba'ida. Duk da matsayin sa Allah yana magana da shi, yana ganawa da Allah. Allah ya halakar da Fir'auna, ya tsiratar da shi. Allah ya tsiratar da shi tun yana dan yaro a cikin wannan tabut din. Allah ya mushi falala iri daban-daban, ya sha wahala sosai. Annabi Musa, annabta sa tana kama da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wahalar da ya sha da gurgurmai da yayi, yayi jihadi kusan ma idan ana magana annabawa guda uku mafiya fifiko to yana cikin su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam, to sai Annabi Musa. Wajen yawan al'umma ranar alkiyama shine na biyu a yawan al'umma, saboda ka babban annabi ne cikin annabawan Allah. Amma duk da haka wannan bai hana shi ya tashi ya tafi gun wani na ƙasa da shi, ya tafiya mai tsawo ya je ya koyi wani abu na ilimi ba. Wa yabzula juhudan kabira, ya sha wahala kwarai, da annahu balagahu anna abdan min ibadillahi indahu min al-ilmi ma laysa indahu huwa. Da ya kai shi wannan tafiyar, saboda ya samu labarin wannan bawa na Allah yana da ilimin da shi Musa alaihi salam bai da shi. Farahala Musa alaihi salatu wassalam li yata'allama minhu waliyaltaqa al-ilma indahu, yaje don ya gamu da shi ya koyi ilimi. Wa fi hadha talaqqi al-ilm talaqqi al-alim al-ilma min al-mafdud. Wannan yana nuna wato mustahabbancin mutum yaje ya koyi karatu a gurin na ƙasa da shi a ilimi, ko na ƙasa da shi a shekaru, ko na ƙasa da shi a falala, ko nasaba, ko duk wani abu makamancin haka. Wa min ajli hadhihi dirasa, wannan kissa ana so a yi mata karatu mai fadi, sai timu taqsimul fawaid al mustanbada min hadhihi al qissa ila sab'ati aqsam al nahwi tani. Saboda aka rarraba fa'idojin da ke cikin wannan kissa zuwa gaba bakwai. To shine abin da ke so ne mana dauraya akai. Gaba ta farko da aka kawo shine akwai fawaid muta'allaqa bi jalalillahi ta'ala wa 'azimi qudratihi. A cikin wannan kissa akwai fa'idojin da suke nuna mana girman sha'anin Allah da girman kudrar Allah. Daga ciki misali akwai irin yadda Allah madaukakin sarki ya nuna girmansa wajen tada matattu. Wannan kifi wanda an gasa shi, an babbaka shi, an sa shi a cikin burgani, an sa masa gishiri, shi kawai za a yi. Wataƙila za su yi womin ɗinsa ne kawai su ci, amma ruwa ya taɓa shi sai ya dawo da rayuwarsa. Wannan yana cikin girman ƙudurar Allah wajen tada matattu duk sanda ya ga dama, yadda ya ga dama. Abinda ba a tsammanin da rai a jikinsa, rai ya dawo masa. Sannan da ƙudurar Allah wajen zurfin ilimin Allah, kamar yadda suka ce wannan tsuntsu da ya sha ruwa, to ilimin da Annabi Musa da Khadir suke da shi bai wuce irin wannan matsayin ba, in an yi compare ɗinsa da ilimin Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Haka kuma bayani akan ladabi ga Allah Maɗaukakin Sarki, ladabi wajen ambaton waɗancan abubuwa guda uku. Idan muka koma cikin ƙissar mu kalli inda yake cewa da yabo bashi labari yace amma safina fakana limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu, sai danganta abin gare shi, fa'aradtu an a'ibaha. Da yazo wajen yaro sai ya ce wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina kaza kaza, sai ya ce fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu. Da yazo wajen na ƙarshe shine na gyaran wannan katanga ko, sai ya ce fa'arada rabbuka. Ko zamu iya lura da bambancin fa'arada rabbuka. To wannan dan yin ladabi ga Ubangiji, kada ya danganta wa Ubangiji wani abu da bai dace a danganta mai kai tsaye ba. Kamar da in ka ɗauki wa idza marittu fa huwa yashfin, kaga marittu fa huwa yashfin, bai ce wa idza amradani ba fa huwa yashfin, tare da cewa a asali kuma Allah ne yake yi duka. Amma saboda ka a danganta wa Allah mummunan abu, sai ya ce wa idza marittu wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum. kagoncin sai aka zo da shi mabni ala malam yusamma fa'ili saboda yanayin magana sharri ne wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard suna nan da yawa irin haka a cikin alqur'ani mai girma da kuma wato bayani game da girma al'amarin Allah ta fuskar koya surrorinsa game da bayinsa Allah yana da surori game da bayinsa wanda yake ba su wani ilimi ko ta fahimta kar ka kafi mutum girma ko shahara ko an fi sanin ka ko wani ilimi ka dauka wai kafi shi ta kowace fuska dan Musa da girman jalalarsa a cikin bayin Allah amma ga wani bawa da bai kai shi ba kuma Allah ya ba shi wani ilimin da shi bai ba dan Musa ba to wannan ya cikin sunnar Allah da iyawarsa sannan ladabi da ake so kai ma Allah wajen danganta mashi'a da Allah ko da yaushe dan Musa yace satajiduni insha Allah sabira bai tsaya kawai yace sabiran satajiduni sabiran dan ba shi zai yi hakurin ba sannan a cikin gabatar da insha Allah din kanta kafin fadan sabiran din ma akwai wani latifa zai iya cewa satajiduni sabiran insha Allah to wannan karfin bawa Allah mashi'a an ce insha Allah sabiran tafi karfi bai da an ce shi sabiran insha Allah kun mun gani to a cikin wato kashi na biyu akwai fawaid muta'allaqa bi ahwalil anbiya bayani game da abin da ya shafi zamu cire hukunce-hukunce da suka shafi annabawa da falalansu da dabi'arsu da yadda Allah ya tsara musu rayuwarsu a cikin kisan nan malamai sun cire cewa annabawa suna iya yin kuskure duk da Allah ya ba su isma amma ismu tana ta'allake ne da wajen wato iblagur risala wajen iblagur risala ba su samun kuskure ko kadan amma wajen ijtihadin su suna iya aukawa cikin kuskure amma Allah baya barin su a cikin kuskure da zaran sun yi wani abu wanda yake kuskure to nan da nan Allah zai gyara musu kuma kuskuren ma ana itibarin sa kuskure ne saboda su manya ne amma abinda su yake iya zama kuskure a wajen su a wurin wani zai zama falala ne abinda wani annabi zai yi Allah ya mai tankiya idan wani mutum ya yi to zai samu lada ne ba duk kamar annabi Yunus da ya wa'azi ya ga an ƙi imani sai ma zai gudu ya baggar saboda tsoron kada azaba Allah ta auka gare shi da mutanen garin kaga ai mutanen da suka ƙi jin wa'azi an umurce ka da ka bar su ko wai zasu mutala ne ku mai fa'atina fa'arid anhu hatta ya qudu fi hadisin ghairi a ce ka tamka ba su to amma shi annabi ne ba a bashi wannan umarnin ba saboda ka sai ya tsaya Allah ya bashi umarni da ya fita shine Allah ya mishi wannan jarabawa annabi yusuf alaihi salam da yace fankurni inda rabbik fa ansahu shaytanu dhikra rabbi falabisa fi sijni bid'a sinin cewa da yake kawai a tuna ma sarki cewa fa an aje ni anan ba amin shari'a ba ya kamata amin shari'a a san me laifi na in ban da laifi a sake ni to amma dai shi na babban bawan Allah cikin mukhlasina wannan bai dace da mukamin shi ba amma kaga mu yanzu ai in kai wannan kai daidai idan an kulle ka a cikin police station ko wani waje ba a kula ka ba ka zo kai ka nemi haƙƙinka ba laifi bane amma shi saboda haka Allah ya ƙara mishi tsawon lokaci da ya a gidan yari har sai daga baya aka fitar da shi saboda haka shi ma ana annabi Musa cewa da ya ana din nan in ka kalla da kyau shine annabi a lokacin shi Allah yake magana da shi babu shakka ya dace a ce ya fi kowa ilimi to amma saboda fawwala ilimi ga Allah a matsayin shi na manzo ya kamata ya fawwala komai ga Allah sai bai fawwala ba shine sai Allah ya mishi wannan itab din nan da nan Allah ya dawo da shi cikin hayyacinsa sannan akwai kuma nuna jawabun nisyan lil anbiya annabawa suna iya mantuwa domin gashi an danganta mishi nasiya hutahuma su duka biyun da kuma cewa da ila tu akhirni bima nasitu mantuwa ne nan ma haka shi ma annabi yusha'u da yace fa inni nasitu huta wama ansanihu illa shaitan sannan yana nuna cewa kuma shaitan shine wakilin da ke sa mutane mantuwa kamar da ke sa musu wasuwasi kuma babu laifi dan mutum yayi wani kuskure an ce shaitan ne ya sa shi kar a ce ba ruwan shaitan tabbas da ruwan shaitan domin gashi ya ce wama ansanihu illa shaitan duk wani laifi da mutane suke da akwai ruwan shaitan a ciki sai dai in ya zama cikin irin waɗancan da aka ce fa atba'ahu shaitan wa tula alaihim rabbal ladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'u shi dan mutun yake kan garare kan garar shi tai tai girma sai shi dan mai kuma bayan shi amma in dai normal rashin kirki ne to shi din ne yake sa mutun Allah ya kyauta ah sannan wannan yana nuna falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa saboda umumin risala kaga shi annabi Musa an ce Musa bani Isra'il wato huwa mursalun ila bani Isra'ila khassa wa amma nabiyuna al-mustafa fa mursalun ila al-umm al-bashariyya bi asriha bal wa hatta al-umm al-jinniyya mutane da aljannu duka an aika musu da manzon Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wannan kissa tana tabbatar mana da abin da muka sani game da annabi Musa cewa dabi'arsa dabi'a ne mai kaushi haka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Bakar kai kai kama da dan uwana Musa kai kama da dan uwana Isa sai kuma Umar kai kama da dan uwana Musa to wannan kuma yana da gaskiya abin da ya kamata mu fahimta da junanmu dabi'o'in junanmu suna da bambanci kaga hatta annabawan Allah a cikin su akwai mai zafi akwai wanda yake kuma da dan sanyi haka dan Musa shi an san shi da zafi Nabi Isa kuma yana da sanyin dabi'a haka kuma waziran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar da Umar su ma kasa kasance sannan gaba na uku shine masail fil aqida abinda ya shafi kudirin addinin mu daga cikin abinda aka ambata anan akwai wato imani da tada matattu din imani da ranar lahira yana daga cikin tubala guda uku na tarakun aqida shine akwai al-ilahiyat wato tabbatar da ubangijin Allah wajen bautata masa akwai kuma annubuwat tabbatar da gaskata manzancin annabawa sannan kuma sai akwai kuma al-ma'ad tashin matattu bayan sun mutu tashin al-qiyama waɗannan guda awwan guda uku za a iya dunkula dukkanin aqida a cikin su imani da Allah a matsayinsa na ubangiji da bauta masa imani da abinda Allah ya aiko manzanni da shi da kuma imani da cewa akwai tashin alkiyama da haka zaga manzo Allah sai ya yiwa ta cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir so da haka anan wannan kisa tana nuna mana tada matattu Allah madaukakin sarki ya yawaita magana akan tayar da matattu da tashin alkiyama da tsayuwa gaban sa a cikin alqur'ani wannan kabiya ta dauki a hankali sosai a cikin alqur'ani sosai saboda girman sha'aninta malamai suka ce ma saboda girman sha'anin lahira sai da Allah ya gwada wa mutane a aikace a duniya aka gani suratul baqara ta ambaci misalai guda biyar na tada matattu a duniya akwai kuma misali guda a cikin Ali Imran ga kuma wani anan ga kuma wani a cikin suratul kahfi duwan nan misalai ne na tada matattu a duniya kamar yadda yake samfoti ko har kuke ci musha nan idan za a yi film za a bada wani kitsa a gaci dan a ja hankalin mutane cewa film din nan yana nan tafi to saboda haka Allah yayi an gani saboda ba za mu tsawaita bane da sai ne ta kawo misalan amma na san duk an san su yan uwa a taliban ilimi saboda haka wannan yana tabbatar mana da tada matacci shine kifi gashashe wanda kawai an sa mishi gishiri an babbaka shi da wuta sai akai baka kawai ko amma kuma sai gashi kawai ya tashi wanda Allah da ya haka zai iya tada matattu kuma daga kaburburan su idan mun dauki Khadir a matsayin annabi a bisa maganan Sa'adi da maganan wasu malamai cikin sufiya da wasu to wannan abin da ya faru gare shi anan sunan shi karama wato Allah ya gwada mishi ya gwada mana falalar da ya ba mu wannan bawa nashi cikin annabi cikin bayinsa sannan akwai kuma mai da martani ga masu inkarin asbab wato masu ittikali akan cewa su sun dogara ga Allah ba za su ittiba'u na sabab ba alhalin kuma a cikin shari'a dole sai an bi sababi man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min Allah ya ce falanuhiyyallahu sai kai aiki kina haka fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sai kai aiki kalli Maryamu alaihi salam aka ce mata ta tashi ta je wahudhi ilayki bizil nakhlati haka aka ce ma Annabi Ayyuba urkud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharab, sai da suka yi aiki duka. Allah ya soda ya bashi maganin kawai, Allah ya soda ta haihu kawai, amma yadda aka ce ta ci dan dabino tayi kaza tayi kaza, saboda itimad alal asbab, sannan wa tawakkul alallah, ba a bi daya kawai, ba a bin sabab kadai ko kuma ai tawakkuli kadai, sai an hada su duka. A kismi na hudu shine mafil qissati min fawaid fi tafsir, akwai fa'idoji da suka shafi tafsirin alqur'ani mai girma, wato wajen sanin alqur'ani akwai fa'idoji a wurin nan. Daga ciki wanda aka ambata akwai misali mai bambanci tsakanin alam aqullaka da kuma alam aqul a karo na biyu. A karo na farko ya ce qala alam aqullaka, an yi ifsahin damir din ko. A karo na biyu kuma ya ce qala alam aqul, ba a maimaita lakadin ba. Me yasa aka faɗi wancan kaful khitab aka kuma ki maimaita ta anan? An faɗa a na farko saboda tambihi ne a karo na farko mafi tsanani, sannan kuma a karo na biyu kuma aka faɗa saboda an riga aka wadatu daga ita, saboda an riga an faɗa a can baya. Sannan abinda ake nufi da as-safina, da aka ce ya akhudhu kullu safinatin, kaga kullu anan za ta zama kullu ce kenan tab'idiyya, ba kullu ce kulliya ba. Wanda ake cewa kullu kulliya shine wanda kowa ya shiga cikinta, ko kuma kullu wanda ba kowa yake shiga ba, kamar yadda Allah misali ya ba da labari cewa wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim, an ba ta komai irin wanda ake ba sarakuna. To ba komai komai aka ba ta ba, komai da ake ba sarakuna, sai yake cewa kullu juz'iyya ko tab'idiyya. To haka nan ma ya akudu kulla safinatin, yana kwace kowane jirgi wanda ya ga ya dace ya kwace, banda wanda aka lalata. Kuma ga riga da aka wannan sunan shi jirgi har ila yau, amma bai kwace shi ba. To wannan yana nufin ashe jirgi na ruwa ko mota ko wani abu wanda aka bantare wani sashe na jikin shi, har yanzu sunan shi jirgi. Shine fa'idan, har yanzu za a yi kiran shi jirgi. Da mutum zai rantse da Allah ya ce ba zan sake shiga mota ba, sai ya shiga wata mota wadda an cire mata kofofi, rantsuwa ta kama shi, rantsuwa ta kama shi tunda hayan tana amsa sunan mota, ko ya ce babu kofa, sai ya ce Allah ya kira jirgi wanda aka bantare sashi shi cewa jirgi ne, sai a kama shi daga. Kuma gani walgaba, ma'anan algaba shine abincinmu da ya ce gada ana. Annabi Musa bai ce gada'i ba, abincina. Wannan yana nuna mustahabbancin wato danganta abin da ka mallaka zuwa ga kai da sauran mutane ke tarayya da su, da kuma mustahabbancin mutum ya ci abinci kwano ɗaya da hadiminsa. Annabi Musa bai ce kawo min abincina sai na ci sannan in rage maka ba, kamar yadda galibin iyayen gida suke yi, sai ce mishi kawo mana abincinmu, atina gada'ana. To wannan yana nuna wato tawalun Annabi Musa da kuma wancan halasci. Hakanan kuma a cikin wannan gaba an ambaci matsayin Isra'iliyat wajen tafsirin Alkur'ani mai girma. Abinda ake cewa al-Isra'iliyat su ne kissoshin al'ummomin Banu Isra'ili, wanda akwai su cikin Alkur'ani. Duk waɗannan annabawan su Musa da Harun da Yusha, duka annabawa ne a cikin Banu Isra'il. Haka nan Zakariya da Yahya, duka annabawa ne a cikin Banu Isra'il. Akwai kuma kisoshin wasu al'ummomi kamar Ashabul Kahf da makamantansu. Sannan a cikin hadithai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma akwai. To idan kissa ta inganta a isnadance, kamar ta zo a cikin Qur'ani mutawatir, ko ta zo a cikin hadisi wanda yake tabbatacce, to babu laifi za a yi amfani da ita hadisu an bani Isra'ila wala haraj. Idan ku ta zo a cikin wani abu wanda bai tabbata ba, to ba za a yi itimadi da ita ba, sai dai ana iya isti'inasi, ana iya ambatanta don fa'ida ko cika waje. Idan muka lura a cikin kisar har akai aka gama, ba a ambaci sunan Khadir din ba, ba a ambaci sunan shi ba ko. Yana daga cikin salon Alkur'ani, baya ambatan suna sai ya zama dole. annabawa su saboda kada a samu iltibasi game da su kowa an bata sunan shi a wajen da aka bada labarin shi amma wanda suka wannanci annabawa zaka ga Qur'ani bai ambata sunan su idan ka koma littafin Al-Dharkashi Al-Burhan fi Ulumil Qur'an yayi babi musamman game da mubahamatul Qur'an zaka ga bayani dalla dalla akai yanzu wannan ba ambata sunan shi ba kisa Aisha da akai mata labarin kazafi wanda ke cikin suratul Nuri inna jawab ifki usbatun minkum ba ambata sunan ta ba haka karsami Allahu qulati jadika fi zawjiha wa tashki ila Allah ba ambata sunan ta ba da yawa hakan ka ba alqur'ani wasu alaihin naba allazi atainahu ayatina ba musu shi ba ayan annabi annabi adam da muka ambata da zuko ba ambata sunan su ba su ma ga sunan da yawa ita ma waccan matar ta kisa annabi Sulaiman wanda ake cewa sunan ta Bilqis ko ita ba ambata sunan ta ba to qur'ani yakan ki ambatan sunayen ko dai saboda mu yi riyada wato mu yi kokari mu yi kwazo wajen gano wa yana cikin tadabburin alqur'ani zamu samu lada ko kuma saboda hukuncen gamammu ne al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab eh za'ai hujja da wannan wuri ba dole sai akan wannan qadiyar ba idan ya zama ya shafe shi ne shi kadai mutumin to sai ambata sunan shi kaman tabbati yada abila habin wata wannan hukunci ya shafe shi ne shi kadai saboda haka aka ambata sunan shi haka falamma qada zaidun min hawatara shi ma ya shafe shi ne shi kadai sai ya ambata sunan ba zai ta'adda zuwa ga wata kissa irin wannan ba ina fata mun gane to wannan saboda a ci wannan moriyan sai aka boye ba a ambata haka zaka ga su ma mutane suke cikin kissan bayan banda shi Annabi Musa Yusha'u ba ambaci sunan shi ba haka su ma wannan gulab da aka shi ba ambaci sunan shi ba haka Ashabus Safina ba ambaci sunan su ba haka mutanen ƙauyen ba ambaci sunan su ba sannan ana yi wa mutanen gari ko mutanen wani anguwa ko wani hukunci da hukuncin wani cikin su babu shakka ba wai sun tara duka mutanen garin ne suka ce ku zo ku ba mu abinci ku ba mu soki sannan mutanen garin suka je suka yi meeting suka yi tafiya suka ce ba za mu ba ku masoki ba wani mutum ɗaya ne ko biyu za su tambaye shi kawai ya ki ba su sai aka ce amma istat'ama ahla qaryatin duka mutanen garin an nemi su ba da abinci fa abau an yi dayyifu dukkanin sun zama hukuncin marwata kamar yanzu misali yanzu a ce mutum ya shigo wani gari yana bako ko sai a mai sata da zai sani cika duk mutanen kuma su yi kaza ne ko mutanen asiyanci ko ba haka ba ne a cikinsu da an maka abu guda ɗaya daga ce kai mutanen kawai ba su da kirki hala kuma wani ɗan acaɓa ne kawai guda ɗaya maka wannan to wannan hukuncin ya halasta ka yi haka so daga shi Qur'ani ya yi kada wani ba kano ya ce muka mana sharri ce ai ana yin haka saboda yana wakiltar ku ne ko mun gane saboda ka'idar al-muslimuna ala shurutihim wa zimamihim wa yas'a bi zimmatihim adnahu kamar yadda kuma idan mutum ɗaya maka kirki a wani gari sai ka ce kai mutanen gari kaza suna da kirki na gamu da su suna da kirki to shine irin wannan da Allah ya faɗa a nan cewa waɗancan mutanen gari ga abin da suka musu sannan alaƙar Musa da wannan yaro nashi wato Yusha yana nuna alaƙa da malamai ya kamata su dinga da ɗalibansu babu laifi malami in zai tafiya ya tafi da ɗalibinsa don ya masa ya samu uns ya rasa gurba sannan su ci abinci tare su yi fira shi kuma ɗalibin yana ta masa hidima shi yake kawo kaza kuma annabi wato Yusha'u ya ci moriyan wannan hidimar da ya yi saboda shi ma daga bayan shuɗe annabi Musa Allah ya bashi annabta hadisi ya zo a cikin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani annabi daga cikin annabawa yayi yaki Allah ya tsayan masa da rana har sai da ya gama jihadin shi sanar rana ta faɗi shine Yusha'u din saboda ko ta riwaya dake cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal wanda ta bayyana sunan shi karara kaga ya ci albarkan zaman shi da annabin Allah Musa har zuwa annabin Allah Musa yayi kaura zuwa ga Allah sai Allah ya bashi wannan falala saboda haka wannan yana nuni zuwa ga wato bukata zuwa ga dalibai su zama masu hidima ga malaman su da neman albarkar su. Sannan wannan yana nuna mana kuma ila yau yin karatu ko bayan ka zama shugaba. Annabi Musa yana matsayin annabin Allah ya tashi ya tafi karatu. Shugabanci sawa'un na malanta ne, sawa'un na sarauta ne, ko na arziki ne, ko na menene, baya hana mutum ilimi. Idan ko ya hana shi to zai samu matsala sosai. Imam al-Bukhari ya ta'liqin wata riwaya a cikin sahih dinsa wanda ta zo a cikin littafai daban-daban, Shu'abul Iman, Musnadul Sunan Darimi da littafin Musannaf na Ibn Abi Shayba da sauransu. Ita ce maganar Sayyidina Umar da yake cewa tafaqahu qabla an tusawwadu, ku koyi ilimi kafin ku zama sadat, kafin ku zama manya. Kafin ku zama manya, Bukhari da ya kawo wannan a wata riwaya an ce shi da kanshi ya ƙara wata fassara ya ce wa ba'da an tusawwadu, da ma bayan kun zama shugabanni kar ku tsaya da ilimi. Ilimi yana barin duk wanda ya bar shi, a ɗabi'ar su baya zama inda ba a tuna shi. Da zaran an watsi da shi, to shi ma zai watsi da kai fiye da watsin da kai da shi. Yana da kishi sosai shi ilimi, ba a mishi kishiya. Saboda ka mishi kishiya ka raba kafa sai ya barka da wancan din. Saboda haka ake ganin wannan yana matsayin dalili akan ci gaba da neman ilimi ko da mutum ya zama abin da yake ganin ya zama. Sannan da batun ar-rihla fi talab al-ilm, waɗannan bayin Allah sun yi tafiya mai nisa don neman ilimi. Malaman salaf suna da muhimmantar da rihla, har ma wanda bai yi rihla wajen ilimi ba ana ganin naƙasa a iliminsa. Amma tarihi akan ambaci cewa yana da naƙasa saboda bai yi rihla ba. Kaɗan ne daga cikin malaman da ba su da rihla wanda kuma za ga iliminsu ya yi yawa, sai waɗanda suka yi sa'a suka zama cewa garin da suke rayuwa akwai malamai da yawa. Kuma Imam Malik da ya rayu a Madina akwai malamai da yawa zanƙane, sannan kuma akwai al-wafidun min al-ulama. Amma ba haka ba, duk sauran malaman musulunci kamar waɗannan a'immatul huda, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Shafi'i, Bukhari, Muslim, da duk waɗannan malamai za ka tara a cikin tarihinsu akwai rihlat. Al-Khadim al-Ghadariyya da littafi musamman akan haka, ar-rihlatu fi talab al-hadith, yayi bayani sosai akan abubuwa masu ban mamaki da tun cikin sahabbai ma suka dinga yi kafin ma na bayansu. Akwai magana akan shartul muallim lit-talib, wato malami ya sa ɗalibai wasu ƙa'idoji da wasu conditions wanda in ka kasa cika su za a iya fassala ka, za a iya koranka. Kamar yadda yake za ka shiga university kafin a yi maka matric, akwai conditions da za ka cika, za ka yi signing cewa ka yarda, da zaran ka saba kuma za a kore ka. To malami na da ƴancin ya yi haka, kamar yadda aka yi Annabi Musa, kuma da ya saba aka kore shi daga makarantar ba a tausaya mishi. Saboda haka malami na da ƴanci ya kafa dokoki ko da ana ganin su masu tsauri ne, amma dan karatun yayi martaba yayi daraja to ana iya a yi haka. Kuma babu laifi idan mutum ya karya a karin farko a mishi uzuri. Ko kaga da yayi na farko aka bashi uzuri, da yayi na biyu aka sake bashi last warning sannan aka kore shi. To in an yi haka kada wani ya zo ya ce sai an yi alfarma ko sai an ba da cin hanci an dawo da mutum, ba daidai bane, a bar shi kawai ba raban shi bane. Akwai abubuwa da yawa da lokaci ya ƙure ku, bari mun kai awa ɗaya da rabi sai mu tsaya haka. Akwai batu akan haƙƙin malami da ɗalibi akan al'ummar da suke cikinsu. Waɗansu mutane da aka je garinsu suka yi rowa ba su kyauta ba, ya kamata din da aka yi baƙon malami ko baƙin ɗalibai ko almajirai suna da haƙƙi, aƙalla haƙƙin ziyafa da haƙƙin abinci akan mutanen da suka zo gurinsu. Shi yasa har wasu ma malamai suke cewa wannan garin shi ne sharul qura allati la tudiful dayfa wa la ta'rifu libn as-sabili haqqa, aka ce su ne mafi sharrin gari wanda ba su san haƙƙin mutane ba, ba su san haƙƙin baƙi ba, ba za su ba da baƙo wurin zama ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi horo sosai game da girmama baƙi da ba su a wurin kwana da abinci da yi musu fira don su ji sauƙin gurba, duk yana cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma wato gaba ta gaba ita ce ta shida, shine wato fawaid muta'alliqa لمسائل فقهية وسو مسألة الفقه wanda malamai suka tsira daga nan daga cikin mas'alolin shine shin idan mutun yayi aiki a cikin dukiyar wani ba da izinin shi ba ko zai sami ya cancanta a bashi kudin aiki kaga sun wannan katanga dukiyar wani ne sun ga ta lalace suka gyara dai idan aka ce a ba da kudi ai bai ce bai halarta ma shi kudi ba Qur'ani bai nuna cewa sun nuna rashin halarci ba saboda haka in kaga dukiyar wani zai lalace ka taya shi gyarawa kaga babu yarjejeniya babu contract amma in kana so zaka iya ansan kudi ba dole ne kai fi sabilillahi ba zaka iya ansan kudi akan haka ko mun gane yawa kaga wani ya aje babur din sa ya fadi yana zubar da petrol sai ka daga mishi ka gyara mai sai ka jira shi kuma ya zo ka ce to ya biya ka kudin wannan aikin idan baka da kirki kenan akwai har ila yau daga cikin maganganun malam fiqhu a wannan waje bambanci tsakanin miskini da fakiri game da waɗancan bayin Allah masu jirgin ruwa da aka ce fakanat li masakin ya'maluna fil bahr to wanda aka ce mishi miskin kuma har ya mallaki jirgin ruwa kaga yana da wani abu na dukiya so da haka wasu malamai suna kwanda wannan a matsayin hujja akan cewa miskini yana sama da fakiri wajen wadata tunda gashi har sun mallaki wani abu kaje inda malamai suke zakulala wanda kai ba za ka taba tunani ba su kai suke wannan tunanin saboda fatahi da Allah ya musu a cikin ilimi sannan a ciki akwai kuma batu game da halascin yin bara inda literal annabi Musa da Khadir sun Allah ya bayyana mana cewa sun nema fastat'ama ahlaha sun nemi a ba su abinci to wannan sun yi roko kenan malamai sun yi sabani game da halascin roko asali dai roko abin ki ne mutum ya dinga roko zai tashi ranar alkiyama fuskar shi babu nama ko to amma idan ya shiga cikin ittirar nan ma sai da kai sabani akwai malamai sai ganin ko a cikin halin ittirar kamar Imam Ahmad ibn Hanbal ya dauki azima yace ko ka shiga ittirar kada kai roko eh ka kai roko Allah zai baka abinci indai ka yi imani da shi akwai sauran malamai kaman Shafi'iyya suka ga idan ka zama tushrifu alal halak ya halasta ka ci ka yi roko din kamar yadda ya halasta ka ci mushe da haram ne ya halasta ka ci nama alade da haram ne to haka ya halasta ka yi roko ka yi bara ka je bakin masallaci ko bakin wata kasuwa ka roka dan a baka abin da zaka ci idan ka shiga iftirari malamai sun wannan sabanin Qurtubi yayi magana akan sa hakanan magana akan ijara kamar yadda muka ji a baya da kuma at-tarahum alal anbiya mun ji a cikin riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu Musa kenan Allah ya ce wa annabawa Allah ya ji kansu kamar yadda kuma ake faɗa asali a ce Allah ya musu salati da tsira da aminci amma bulafi ya ba ce annabi a ce Allah ya rahmishe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka wurare daban-daban yarhamullahu Musa lawadidna law sabara a wata riwaya ta Muslim ya ce rahmatullahi alaina wa ala Musa laula annahu ajjala lara alla ajaba shi ba dan yayi gaggawa ba da yaga abin mamaki walakinahu akhadathu min sahibihi tamama sai dai wato abin ya kama kokolwan shi ya kasa hakuri ya kasa tolerating abin da ya gani daga abokin tafiyarsa hakanan kuma yaya kisa tana bayyana mana yaya kamata idan an tambayi mutum an ce wa yafi ilimi me ya kamata ya fara shine ka maida ilimi ga Allah ko da irin abin da muke kaje wani ya ce da malam wane da malam wane ai malam wane ne yafi ilimi ba kai baka sai baka da ma'auni baka da wani ilmometer da zaka dinga auna ilimin shi Allah ne ya san wa yafi wani ilimi kuma asalin ilimi shine jin tsoron Allah to kai kuma baka san matakin jin tsoron Allah kowa a cikin sa a cikin zuciyarsa ba tsakanin shi da ubangi za ka maida al'amari ga Allah kace Allah shi yafi sani tsakanin wane da wane wa yafi ilimi ko Allah shi yafi sanin wanda yafi ilimi cikin bayinsa wannan shine ladabin da ya kamata mu koya a nan wajen sannan daga cikin abinda malamai suka fitar a nan akwai cewa
wasu da su zaka ji suna cewa babu mujtahidi a duniya, zan ce ai duniya babu mujtahidi, to wannan ma yana daga cikin kuskure, domin baka san duniya baka santa ba, wataƙila ka san iya garin ku ne, zaka ji wasu suna cewa ai yanzu babu mujtahidi, kaman kace ne yanzu babu masu kuɗi ko yanzu babu masu hankali, duk wannan baiwa ce da Allah yake rabawa, kuma babu wani zamani da ya wofanta daga ita. Idan mutum ya ce babu mujtahidi, sai a tambaye shi wannan maganar shin ka karanta a wani nassi ne aka ce idan an wuce shekara 1400 bayan hijira za a daina yin mujtahidai? Babu shakka bai karanta haka ba, babu. To waye ya faɗa? Idan kai ne ka faɗa da kanka, to ai wannan shi ma ijtihadi ne kenan. To kai aka yi halasta kai ijtihadi ko bai halasta wani yayi ba? Idan ma wani ne ya faɗa, to ka nakalto maganar mujtahidi ne. To maganar mujtahidi kuma ba ta zama hujja akan wani mujtahidin, saboda haka ba zai yi ka ce babu mujtahidi a bayan ƙasa ba, sai dai kai baka san shi ba. Sannan ƙissa tana nuna mana halaccin mutane biyu su tafiya ko da ba su kai uku ba, tare da cewa ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana cewa ar-rakibu shaytanun war-rakibani shaytanani wath-thalathatu rakbun, yana nan a cikin littafin Sahih Ibn Khuzaima, ya mishi babi da cewa an-nahyu an-safari duna thalatha, kuma yana nan cikin Sunan na Abi Dawuda. To amma idan aka samu mutum biyu suka yi tafiya, za su iya yi idan su biyu din ne, saboda wannan gabata nuna su biyu ne. Annabi Musa da Yusha'u alaihi salam sun tafi su biyu, saboda haka Imam al-Bukhari da yazo a cikin sahih dinsa shi yayi wannan, yace babu safaril ithnain, sai kuma ya kawo wani sashi na wannan kissa, sai Ibn Hajar yazo yace ai jawazuhu, Bukhari na maka ya halasta mutum biyu su tafiya, wancan hanin da aka yi to makruhi ne kenan, ko kuma ya shafi idan tafiyar ta da wata makhatir, ba tafiya ce wata take kasan hanya ko kuma ba a da wani tsoro ba, a takaice dai ya halasta mutum biyu su tafiya, amma ya fi dacewa mutum uku din su zama su ne. Mun ji cewa Khadir an san shi ba a zamanin, an san shi, shi Musa ne bai san shi ba, amma masu dirgiro na aka ce sun san shi, kaga ashe ɓoye wanda ya yi ga Annabi Musa bai nufin ya ɓuya ga kowa, saboda haka dan kai baka san wani abu ba, kar ka ɗauka kowa bai sani ba. Rashin ilimin, rashin saninka bai nufin rashin sanin wasu, kar ka ɗauki jahilcinka a matsayin hujja game da rashin ilimin kowa. Gaba ta ƙarshe ita ce al-qismu sabi, wanda aka kira shi da suna fawa'id mutafarriqa, wato fa'idoji daban-daban, wanda wannan ya shafi wasu furuq ne, wanda yake ya shafi ilimi ne na fiqhul lugha, ga manyan malaman lugha anan za su ƙara mana haske in ta kama insha Allah. Misali akwai bambanci tsakanin al-fata wal ghulam, saboda an ambaci Rafiq na Annabi Musa wani lokaci da qala li fatahu, an ambaci kuma wanda aka kashe din nan fawajada ghulaman, an ce ghulam, to me bambanci tsakanin ghulam da fata? Kamar yadda kuma Allah ya ambaci Annabi Ibrahim, sami'ina fatan yadhkur lahu yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, shin wannan fatan din ɗaya ne da wa yadhkala Musa li fatahu? Akwai maganganu da malaman lugha suka yi akai. Haka nan lafazin zakiya karatun Hafsu da zakiya karatun su Nafi'u da Abu Amrin da Ibn Kathir, wanda suke sa alif tsakankani zakiya, wancan kuma na su Asim da Ibn Amir da Hamza da Kisa'i, mutanen Kufa kenan, su ne suke karantawa da zakiya bigare alif da tashdidi. Me bambancin su tsakanin wannan ismul fa'il din na zakiya da kuma zakiya wanda yake shi kuma akwai alif tsakankanin su? Abu Amr ad-Dani ya ce az-zakiya allati lam tarnib qat, tace zakiya, nafsun zakiya, waz-zakiya allati arnabat thumma ghufira laha, shi ne bambancin su a lafazi. zakiya a katalta nafsan zakiyatan ka kashe wani rai wanda bai taba yin zinubi ba a katalta nafsan zakiyatan ka kashe ran da in ma yayi zinubi to yanzu da ka kashe shi an gafarta masa da abin nan inni uridu an tabu abi ismi wa ismik to kaga wannan alif da kake gani akwai munci ma'ana a kankanin sa ko malami sai sun bi sawun shi sannan akwai al-farq bain al-ubudiyya al-khassa wal-ubudiyya al-amma bayin Allah wa ibadur rahman da bayin Allah irin wanda Allah yake cewa as-swarri asra bi 'abdihi da kuma bayi ga baki da matsayin su na halittun Allah shine al-ubudiyya al-amma wal-khassa akwai bambanci Ibn Taymiyyah yayi magana akan wannan bambancin a cikin littafin sa mai sura abun nan qa'idatun fil mahabba kaitu fil mahabba yayi magana akan wannan haka ibnu qayyim al-jawziyya a cikin madarijus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka nan akwai bambanci tsakanin al-madina wal qarya a cikin wannan kissa mun ji fantalaka idza ataya ahala qaryata qaryati litata'ama sannan kuma aka sake fada dai game da wannan garin da aka ce mishi qarya aka ce wa ammal jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينه دونك ba ce fil qaryatiwa to me yasa aka ce qarya aka kuma ce madina ba wahada ba an kira ta da suna al qarya an kira ta da suna al madina tare da cewa suna da bambanci a tsakankanin su a takeice wannan abin da ake nufi shine in aka ce qarya to ana nufin gari wanda yake mai girma wanda kuma yake da wasu garuruwa da suke dangantun zuwa gare shi sake cewa makka ummul qura tun da ummul qura wa man haulaha in aka ce kuma al madina shine duk gari wanda yake ya wadatu da bukatunsa ana iya samu duk abin da yake bukata kasuwa asibiti makaranta wurin wasa titina sarakuna attajirai malamai wato duk wani abu da yake bukata na rayuwar mutane akwai shi a wajen shi yake cewa madina idan wannan madinan kuma yana da wasu garuruwa da suka dogara da shi to ya zama alqarya saboda haka gari yana iya zama madina kuma alqarya a lokaci guda madina bi ikibarihi cewa yana da duk abin da yake bukata qarya bi ikibarihi cewa kuma akwai wasu garuruwa da suka dogara da shi saboda haka wannan shine bambancin su a takeice kwarai da gaske abin shi ago wan gama to ayi hakuri yan uwa wannan dauraya ce kawai gaskiya dauraya ce kuma irin ta kasa din nan wanda ta riga ta yi ta sare na'am faddal akal wakalla na'am na'am shar'ul ladan na'am malam yana tambaya game da cewa da aka yi an saka sharadi kuma kar a yi tambaya yanzu yan bid'a suna da wannan tsari cewa idan ana karatu ba ma a yi wa malami tambaya to ina ganin ba a wajen karatu ne su ba su yana tambaya ba a wajen yin katobarar su ko idan suka yi katobara ne ba su zo a tambaye su to wannan ba shine sharadin da za a karba ba domin shi ma annabi Musa kaga kudi da an sharadin ya kasa cika wannan sharadin domin abin da ya gani ya fassara shi a matsayin katobara ne wato wani abu wanda ba zai yiwu a shiru ba ya ga an yi barnar jirgi ya ga an yi kisan kai ya ga an yi aikin da ya kamata su samu kuɗi su sa abinci kuma suna jin yunwa ba a samu kuɗi ba kaga dai bai kyale ba saboda haka hujja ne a kansu ba hujja ce gare su ba annabi Musa bai kyale ba kuma Allah bai kuskurantar da shi ba manzo Allah sai sama shi bai kuskurantar da shi ba sai dai aka ce ina ma da yayi hakuri an ga sauran ba wai da bai tambaya ba saboda haka in ka kalla bi duka ba zai zama hujja ga wanda yake so a bashi ya ci gaba da yin katofarar sa ba a tambaye shi hujja ba. Amma idan malami ya sa sharadi gaba da ina karatu ayi shiru sai na kai wata gaba ayi tambaya, to wannan idan manhajin karatun ya hukunta haka babu laifi a wannan. A jira a ce kamar misali din katon da ake recording, idan aka ce ana yi ana tambaya wata kila recording din bai tafi yadda ake so ba, ko kuma karatun yana da lokaci muhaddad kamar karatu ne a ce irin na semester system an ce an ba malami awa kaza ya gabatar da wannan karatun, to in bai zo yayi ba watakila ba zai gama content din ba. So da haka babu lafiya an sa ka'idar cewa to masu tambaya su jira za a ba su lokacin tambaya. Amma lallai ni ba na ganin wannan akwai hujja gare su, musamman kuma duk malaman da suka yi tanawulin wannan kissa ba su kawo wannan a cikin fiqhun cewa wannan yana nuna kada a dinga wa malami tambaya ba. Wannan dan littafin aƙalla za ka ga ga masadir na wanda aka ciro wannan zantuttukan sun kai aƙalla guda 15 ko 20. Wanda wannan kawai muhimmai ne a cikin littafin an ambaci littafai ina ga sun kusa 40 a ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza a cikin dan wannan. Kuma duk malaman sun yi magana kan kisan nan, ban ji wanda ya ce wannan yana nuna kar a dinga yi malami tambaya duk abin da yi ba. Saboda ka yan bid'a a dama su shubha suke kamawa ba sa kama dalili, wallahu alam. Da fatan amsa tambayar malam. Na'am, saniya. Na'am. Babu shakka malamai nassi ne yace magada annabawa ne, manzo Allah ne sai ya faɗa haka, kuma gadon ilimi suke da gadon shugabanci na annabta da gadon shiryatar da mutane. Kuma akwai abinda akwai kawaid na urf wanda al'adatu muhakkima ko muhakkama, ana amfani da al'adar mutane wajen yin hukunce-hukunce game da tsarin rayuwarsu. Gaskiya saboda Allah irin wannan abubuwan da malami ya ambata matsayin misali ba su dace da malamai ba. Malami yana buga game ko football ko yana zuwa club na snooker ko yana yawo da kaya sutura wanda ba a ganin sa matsayin suturar mutunci, ko ana ganin shi yana wasu hulɗoɗi wanda ba su dace ba, wanda bai dace da malami ba. Domin ana so a gan shi da kamala da mutuntaka, kuma ana so ya zama ƙuduwa abun koyi. Saboda haka ko da wani abu wanda ya halasta ne, amma idan al'umma ba ta ganin wannan abun a matsayin abin da ya kamata mutum mai daraja ya yi, to bai kamata malami ya yi ba. Hata sana'a wanda take na halas, akwai sana'a da ba ta dace da sharafin malami ba. Ranan na wani karatu ne kwatance na ce ni ina ganin misali daga cikin sana'a ba san kuna ana yi ba irin dan kamasho a tasha mai kiran fasinja daga cewa a falawo misali kaga mutum da aka ce Allah ramma ne a ganshi na wannan sana'a kaga ba ta dace mutunci shi ba, ko misali ne kawai nake. To duk sana'ar da aka san mutane masu mutunci ba sa yin ta, in sun an ga suna yi za a gane ƙasa, da za a gane haka da za a ce mahaifinka ne yake yi ko sirikinka za ka ji baka ji daɗi ba. A ce an ga mahaifinka yana yin football a cikin samari misali, ko ya je viewing center yana ta ihu an ci Manchester ko Arsenal, kaga ba za ka ji ai bai kyauta ma ba. Ya sa ana ganin kai ashe ɗan ƙananan mutane ne, ko kuma mahaifin matarka ɗin nan a ce yana yi, kaga ba mutunci ba ne. To ai malami dai ya fi waɗannan ai. Shi uba ne na ruhi kamar yadda nauyi yake fara. Saboda haka tsakani da Allah ina ganin wannan yana faruwa ne saboda akwai matasa a cikin malamai yanzu, wato malamai sun yi ilimi amma shekarunsu ba su yawa ba. To har yanzu suna jin cewa su matasa ne ko su ƴan gayu ne. To wannan shi ne kuskurensu. Abokinmu kuma malaminmu, Malam Abdulsalam Babangwali, Allah ya saka mai da alkhairi, yana faɗa wata magana da nake nakaltowa yana cewa ilimi in ya same ka kafin abu uku to dole sai an ga jarabawa game da kai daga ciki shine duk wanda ya ilimi bai da shekaru to sai an ga wauta a cikin ilimin sa domin wannan shekarun shekarun nan ba za a yafe mai ce tunda ya zama malami shikenan ya tsallaka yarinta ba sai an ga yarinta a cikin ilimin shi to shine irin wannan idan mutum ya ilimi yana yaro to abin da ya kamata kar a saka mai ragaman malanta ya zama yana karkashin manya suna koya mishi tabi'a da ethics na malanta har ya kai hatta idza balaga ashuddu wa balaga 40 sana abuwa da yawa da kanshi zai fara bari saboda ƴan uwana ustazai da alarmomi da masu harkar ilimi mu ji wannan akwai abin da in ka zama malami tunda ka kama wannan hanya to ya kamata ka hakura da wannan ka dauka kai forfeiting wannan kurciya ba yin ka bane saboda yanzu baka wakiltan kanka as an individual kawai kana wakiltan wani fikira ne kana wakiltan wani philosophy kana wakiltan wasu al'umma kuma ana bukatan a ganka da sanity a cikin abin nan a cikin dabi'anka wallahu a'lam na'am tabbata don sai ta